Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Farada da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballe tare da Maryam Dauda da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin. Yau Alhamis 20 ga watan Yulin 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Maryam, ba mu kanin labarai.
To Dubai ɗan ƙasar Kamaru da suka tsere daga ƙasar saboda tashin hankalin siyasa, yanzu suna Najeriya. Hukumomin Najeriya sun ce ɗan gudun hijira fiye da 30,000 suka isa ƙasar tun daga shekarar 2016. Ƙasar Iran ta kakkaɓo wani jirgin sama Amurka mara matuki. A wani lamari da jami'an Iran suka ce ya faru a sararin samaniyar yankin ƙasar, amma jami'an Amurka sun ce ba haka zancen yake ba. Akwai ƙwararren hujjoji da suka alakanta yariman masarautar Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman da kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi.
Kanin labaran kenan, a cikin shirin namu da yanzu za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara na ɗan mukarraban gwamnatinsa. Muna tafa da ƙarin bayani. Haka kuma za a ji cewa hukumar hana fasakauri ta Najeriya ta bankaɗo wata dabara da masu fasakaurin tabar wiwi ke yi na shigo da ita cikin ƙasar daga ƙasashe makwabta. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Dubai ɗan ƙasar Kamaru da suka tsere daga ƙasar saboda tashin hankalin siyasa, yanzu suna Najeriya. Hukumomin Najeriya sun ce ɗan gudun hijira fiye da 30,000 suka isa ƙasar tun daga shekarar 2016. Amma ƴan rajin kare haƙƙoƙin ƴan gudun hijira sun ce adadin ya zarta haka, ya ma wuce 70,000. A yayin da ƙasashen duniya ke tunawa da ƴan gudun hijira a yau 20 ga watan Yuni, hukumomin Najeriya sun ce za su fara maida ƴan gudun hijira Kamaru da ke so su koma ƙasashensu. Enes Cho, ɗan kasuwa ne a Kamaru kafin ya tsere daga ƙasar da ƴaƴansa maza biyu zuwa Najeriya. Cho na ɗaya daga cikin ƴan ƙasar Kamaru 437 da akan tilas suka gujewa ƙasarsu sakamakon tashin hankalin da ke faruwa a yankunan kudu maso yammacin ƙasar da arewa maso yammacin ƙasar. Yanzu yana babban birnin Najeriya wato Abuja, inda yake ƙoƙarin fara rayuwa.
My home in the village, virtually nobody is staying there. We don't have a single life in my.
Cho yake cewa gidana dake ƙauyenmu kusan babu wanda ke zama a cikin sa. Babu kowa a gidanmu dake can, kowa ya watsi. Najeriya kamar ƙasashen dake makwabtaka da su a nahiyar, ita ma tana fama da matsalar ƴan gudun hijira daga gida da kuma waje. Iran ta kakkaɓo wani jirgin sama Amurka mara matuki a wani lamari da jami'an Iran suka ce ya faru a sararin samaniyar yankin ƙasar, amma jami'an Amurka sun ce a wani sararin samaniyar ƙasa da ƙasa lamarin ya auku. Mai magana da yawon rundunar dakaran Amurka, Captain Bill Auburn, ya faɗa a yau Alhamis cewa wani makami mai linzami da aka harba daga ƙasa ne ya kakkaɓo jirgin na Amurka da ke giwayar abubuwan da ke faruwa a wani yankin ƙasa da ƙasa da ke Hormuz. Ya ce Amurka ba ta yi wani abu na tsokana da ya janyo harin akan jirgin leƙen asirinta ba. Ya kuma ce ana amfani da jirgin mara matuki domin leƙen asiri ne da sa ido akan abubuwan da ke faruwa a gaɓoɓin teku da saman tekun. A bayanin da Iran ta bada, dakaru na musamman da ke sararin samaniyar kudancin lardin Hormuzgan a kusa da tekun Hormuz ne suka kakkaɓo jirgin. Akwai ƙwararren hujjoji da suka alakanta yariman masarautar Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman da kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi a watan Oktoba da ya gabata a ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya, a cewar wata jami'a mai bincike akan haƙoƙin jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba. Agnes Kalamad, mai ba da rahoto ta musamman a Majalisar Dinkin Duniya akan kisan gilla ba bisa ka'ida ba. Ta faɗa a wani sabon rahoto mai shafi 101 bayan da aka kwashe watanni 6 ana bincike cewa kisan Kashoji shiryayyen abu ne, kisan da aka yi ba bisa ka'ida ba, wanda kuma ƙasar Saudiya ke da alhakinsa a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa. Ta kuma ce za a sanya takunkumi akan kaddarorin yariman da ke ƙasashen ƙetare har sai kuma an ƙara samun hujjojin da suka tabbatar da cewa bai da hannu a wannan kisan. Ms. Kalamar ta yi kira ga babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres akan ya fara bincike a hukumanci akan kisan Kashoji ɗan shekaru 59 da haihuwa wanda dangashin kansa ya yi gudun hijira zuwa Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kwana ɗaya bayan da 'yan majalisar dokokin ƙasar Mexico suka amince da wata sabuwar yarjejeniya tsakanin ƙasar da Canada da kuma Amurka, Prime Minister ƙasar Canada Justin Trudeau yana kan hanyarsa ta zuwa birnin Washington a yau Alhamis don tattauna batun yarjejeniyar da kuma wasu batutuwan cinikayya da shugaban Amurka Donald Trump. An sami kuri'u 114 da ke goyon bayan yarjejeniyar ƙasashen uku, wato Amurka, Mexico da Canada. Hudu kuma ba su amince da kuri'ar ba, wadda 'yan majalisar dokokin Mexico suka kada, duk da shakku da masu ra'ayin sassauci a majalisar suka nuna, da kuma takaddama da ta faru tsakanin Amurka da kuma ƙasar akan batun baki. Ƙasar Mexico ce ta farko da ta amince da yarjejeniyar da ake kira USMCA a taƙaice, wadda ta maye gurbin yarjejeniyar da ƙasashen suka rattabawa hannu a shekarar 1994. Yanzu haka shugaban ƙasar China Xi Jinping yana Koriya ta Arewa a wata ziyarar ƙarfafa dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu. Ana kuma kyautata zaton shugabannin za su tattauna akan shawarwarin da Koriya ta Arewa da Amurka ke yi game da shirin makaman nukiliyar Koriyar a ziyarar. Yau Alhamis shi ya isa Koriyar don ziyarar kwanaki biyu. Wannan ita ce ziyara ta farko da wani shugaba daga China ya kai Koriya ta Arewa tun shekaru 14 da suka gabata. Gabanin ziyarar, shugaban ya rubuta wata kasida da kafafen yaɗa labaran ƙasashen biyu suka wallafa, inda ya yabawa Koriya ta Arewa akan ƙoƙarin da take yi wajen warware batutuwan yankin na ƙasashen Koriya. Bayan tarukan da shi zai yi da Kim Jong-un, ana sa ran kuma shugaban zai ziyarci wata hasumiyar karrama dakaran China da suka fafata kafada da kafada da Koriya ta Arewa a yakin Koriya na shekarar 1950.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu, inda ɗazu da rana na tuntuɓi wakilinmu na fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa dangane da halin da ake ciki akan sabbin naɗe-naɗen da shugaba Buhari ya fara, inda na tambaye shi ƙarin bayani akan sabbin naɗe-naɗen da ya yi tun bayan rantsar da shi a karo na biyu a wa'adin mulkinsa.
To a gaskiya a daidai lokacin da aka fara kaddara cewa ba abu ya yi naɗe-naɗe masu muhimmanci kuma da yawa a cikin ƙasar ba, tun da aka rantsar da shi zai kafin ya nuna gobe nufin ne a matsayin wato gwamnati na babban banki na Najeriya. Sannan yau ɗin mun samu bayani cewa ya naɗa wato shugabanni da za su kula da al'amuran da suka shafi kamfani na mai makafa wato LTE, inda aka naɗa Mene Kole tare da waɗansu wato daraktoci guda 7 a matsayin shugabanni da za su gudanar da wannan kamfani na LTE. Sannan kuma akwai Ahmed Idris wanda shi ma aka tsara masa abu na biyu na wato shugaban sashen Akanta na tarayyar Najeriya. Wa'annan su ne wato da ɗanaje kuma yau kamar da abin lokacin da muke maganin da kai shugaba ya kaddamar da sabon majalisar tattalin arzikin ƙasa ƙarƙashin jagorancin Profesa Yusuf Sibajo, wanda ta kunshi gwamnoni da waɗansu mayan jami'ai na tattalin arziki na Najeriya.
To yanzu wani irin canje-canje 'yan ƙasa suke fatan gani a wannan wa'adin nasa?
To da yake ya yi kafin cewa zai ƙara inganta yaƙi da tsohonci da rashawa da kuma yaƙi da ta'addanci ko kuma samar da zaman lafiya a cikin ƙasa, ana ganin zai zama ba a ɓangaren wato shugabanni sojin na Najeriya da kuma ɓangaren hukumar EFCC da ke yaƙi da tsohonci da rashawa, domin bukatar da ya faɗa wa 'yan ƙasa yana so ya ga ingancin aiki a zuciya a zahiri a duk gaske ake tunda ma shugaban wato ɓangaren tsaro na Najeriya na sojin wato jiran buru ta kwanan nan ya koka cewa yana samun wato matsaloli na tsaro saboda zaman ƙasa da yake wasu jami'an aikin soji suna yi.
To sannan me ake ciki game da naɗe-naɗen ministoci da ake sa ran zai yi?
To a nan kudin yin ke fada kafin a wa'adinsa na farko ya yi watanni shida kafin ya ɗaga ministoci, amma a jarin da ya nace da ana kaddamar da shi da kuma yana kaddamar da wato ranar demokradiyya ya nuna cewa za a yi wannan abin kan kai ko zai ƙara kwararrun mutane da za su jagoranci sha'anin mulki. Da yake majalisa yanzu tana hutu na sati biyu, kaga yana da wa'adi kuma yana da ƙarin lokaci na sati biyu kenan kafin ma shi ne ya ce ya fi da sun yi da haɗe tuwa majalisa. Amma dai ana nan ana ta haɗe-haɗe, ana ta kamun kafa, ana ta bi ta gare da kame-kame neman waɗanda za a yi waɗannan mukamai. Kawai yanzu dai babu tabbas wani irin sharadi ko ƙa'idodi zai bi, shin zai baiwa waɗanda ke amintattun sa ne a cikin gwamnati ko za a kawo su wa'azi ko ko a'a zai dubi cancanta yanzu daga ayyukan da ka yi a baya in ka kware a ce za a ƙara maka wani wa'azi na biyu domin ka yi aiki tare da shi.
Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake take shi ashe.
To har yanzu dai muna Najeriya din, inda hukumar hana fasa kauri ta kasar ta bankaɗo wata dabara da masu fasa kaurin tabar wiwi ke yi na shigo da ita cikin kasar daga kasashe makwabta. Daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana.
Hukumar hana fasa kauri ta Najeriya ta bankaɗo wani sabon dabara da masu fasa kaurin tabar wiwi ke yi na shigowa da tabar wiwi cikin gida Najeriya daga kasashe makwabta. Sakamakon wannan mataki dai hukumar ta Kwastam ta kama wani akwatin gawa da aka sanya wa sunkin tabar wiwi har 55. Controller Muhammad Uba Garba shi ne controller Kwastam mai kula da kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin da ake kira Same Border, kuma ya ƙara haske game da wannan.
Amma mu akan aikin muke mu tabbatar cewa duk wani abin da aka hana shigo da shi ko a fita da shi mun tabbatar cewa ba mu gurin irin wani. To shi kamar wannan da aka ɓoye a shi ita wannan taba ta ganye a ƙarƙashin gawa. To dama su 'yan basa ƙori ba hanyoyin da ba za su bi ba wanda baka taɓa tsammani ba. Duk wani mai hankali zai yi mamaki ma a ce waya gawa mutumin da ya mutu ba a za a ɓoye wani abu a ƙarƙashin domin ana so a nemi kuɗi, abin da mamaki. To irin wannan da aka zo suka duba cewa ya aka yi suka ce ba komai, da aka duba suka ce ba su yarda ba, aka duba a gani shi ne aka samu wannan kushi har 55. To gawa kanta ma suka ce sai an buɗe, yadda suka tabbatar zai ga lallai ga cutar mutum kafin hali aka kama mutumin aka tsare shi kuma ka karɓi wannan kunshin tabar wiwi guda 55.
Bayan tabar wiwi da hukumar ta Kwastam ta kama har ila yau ta kama wasu kayayyaki da aka hana shigowa da su Najeriya da suka hada da shinkafa da motoci kamar da yadda ya yi karin haske.
Shi ainihin wannan adadin kuɗin wannan shinkafar ainihin ya kai miliyan 88 shi adadin wannan shinkafar da aka kama, wanda buhu 8,304 wanda daidai yake da kamar tirela 14 a cikin shinkafa. Akwai sauran kayayyaki da aka kama kamar jarkoki na man jirgi, akwai kuma suga. Wannan kama-kama a mutum guda shida, mun kama mutane guda shida.
A makon jiya ne dai hukumar ta Kwastam ta ce tana duba yiwuwar sake ba da izinin shigowa da motoci ta kan iyakokin Najeriya da kasashe makwabta, kamar da kwantolan hukumar ta Kwastam mai kula da kafofin sadarwa da kimiyya Mr. Benjamin Aba ya bayyana. Da zarar an cimma matsaya da hukumar Kwastam ta kasar jamhuriyar Benin, za a sake ba da izinin shigowa da motoci ta kan Tudu. A shekara ta 2017 ne dai hukumar ta Kwastam ta haramta shigowa da motoci ta kan iyakokin Najeriya da kasashen makwabta, lamarin da ta ce zai taimaka wajen ƙara kuɗaɗen shiga idan ana shigowa da motocin ta kan ruwa. Wannan labari dai ya yi wa masu kodillalan sai da motoci daɗi, kamar yadda ɗaya daga cikinsu ya shaida mani.
Sunana Honorable Abdulmalik Malaki Bus. Gaskiya ka gan anawa da fahimta ko kuma tunanina ko kuma ga na ra'ayina a wanga matakin gaskiya abu ne wanda na farko zan ce ina farin ciki ina ma Allah godiya da ya sa wannan tunanin ya zo ma wanda ya yi wannan tunanin cewa maganan bude boda saboda sana'o'i na jama'a da suke yi wanda ya kunshi maganan boda saboda su sake dawo da shi fuli
Babangida Jibril murya Amurka daga Lagos
Madalla gaida Babangida Jibril Masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe 11 na safe da minti 15 to yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirin mu na gaba
Lafiya uwar ciki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar ciki wacce masu iya magana suka ce babu mai fishi dake lalle kuwa sun yi gaskiya sunana Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar ciki zamu tattauna ne akan matsalar katan kai wato macrocephaly a turanci Macrocephaly wata cuta ce da kan sa kan yaro yayi kato fiye da yadda ya kamata a wasu lokutan yakan zama wata alama dake nuna cewa akwai matsala a kwakwalwa tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barkanmu da warhaka
masu sauraron barka da wannan lokaci
masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan matsalar katan kai da ake haifan
To katon kai a likitanci ana kiran shi macrocephaly wato kan da ya girma fiye da kima kuma akwai yaran da ana iya haihuwa su da shi akwai wanda kuma sai sun fara girma ake ganin shi to akwai matsaloli da dama da suka iya sa a haifi yaro da wannan katon kai matsalar wadanda suka fi wanda su ne aka fi gani anan misali shine wanda ruwa yake iya taruwa a kan nan baya zagawa inda ya kamata a cikin kwakwalwa akwai wasu koguna wanda ruwa yake zagayawa wannan ruwan yana da amfani a kwakwalwa saboda yana taimakawa wurin bata yana dauka wasu sinadarai yana zagayawa da su sannan kuma yana bata kamar a ce kushin kenan kamar dan idan wani abu ya faru ba za ta girgiza ta bugi kashi ba directly haka kai tsaye ba za ta bugi kashi din ba to idan aka samu toshewa ta hanyar da wannan ruwa yake zagayawa sai ruwan ne ya rinka taruwa idan ruwan ya taru sai girma sai kai ya kare girma sai ya fara girma saboda haka akan iya samun wannan matsala tun jariri tun lokacin da yake cikin cikin uwar shi kamar misali abinda ake magana kan congenital hydrocephalus kenan to akan iya kuma sai an haifi yaro lafiya lau sai ya rashin lafiya ko a wurin haihuwa ya dauke su kwayoyin cuta sai ya samu sankarau wanda zai shafi kwakwalwar sai kuma ya shafi wannan hanyar inda ruwan nan yake zagayawa shi ma ya toshe sai kai ya fara girma ko kuma wani abu ya sa jini ya zuba a cikin wannan hanyoyi inda ruwan nan yake zagawa ya toshe shi ma kansa ya fara girma ya zama kato
to likita misali an haifi yaro ba tare da wannan matsala ta katan kai ba sai da wani abu ya same shi shin tana nuna alama kafin kanna sai fara girma
tana nuna alama ya danganta ga shekarar yaron misali saboda su kasusuwan kannan ba kashi ɗaya bane kuma suna dauka lokaci kafin su hade su yi kamar sun yi kashi daya nan saboda haka a lokacin da wannan kasusuwa ba su gama hadewa ba duk abin da zai iya kawo ruwa ya taru a cikin kannan zai iya bude kansa ya girma akwai wadanda sai yaro ya dan girma kamar shekara 2 ko zuwa 3 wasu cututtuka na daban kamar abin da ake cewa cutar riket yana iya sawa kan yaro ya yi girma akwai wasu cututtuka da ake gada akan haifi yaro da su wanda likitanci ake cewa congenital abnormalities ne haka wanda su ma suna da alaka da katan kai amma dai mafi yawanci wanda ake haihuwa da su sune wanda wannan shi hydrocephalus shine abin da ke kawo shi
shin likita yara ne kawai suke cin karo da wannan cuta ko kuma manya ma sukan samu kansu cikin wannan matsala
akan iya samun manya wanda sun girma sai suka samu wani dalili da zai sa hanyar zagayawar wannan ta toshe ko wani kari ya fito ya toshe wurin ko ai wani hasa tsari da zai sa wurin ya samu rauni kuma ya toshe ko kuma ayi sankarau shi ma ya toshe hanyar da ke inda ruwan nan yake zagayewa. Bambanci shine yawanci a manya saboda kasusuwan kan sun hade ba a ganin wannan katan kan to amma suna da wasu matsaloli na musamman. Matsanancin ciwon kai idanun su dan juye haka wanda likitoci za su ake bayanin shi kamar idanun su yi kamar rana ta zo faduwa abinda ake cewa sunset appearance. To a irin wannan lokaci idan likita ya gani akwai matakai da ake dauka saboda idan ba haka ba zai iya zama matsala sosai.
To likita bayan matsalar ta nuna kanta yaro yakan dawo daidai?
To ya danganta ga me ya kawo shi. Misali waɗanda aka haifa da shi wanda an samu matsala ne a wurin hanyoyin da ruwan yake zagayawa suka toshe akwai matsala ana haihuwar yaron nan akwai roba da ake sawa wanda za ta ba ruwan dama ya rinka kaucewa hanyar ruwan sai ya zama kenan an mai wata magudana ta daban. Sannan likitocin da suke duba harkar kwakwalwa za su duba su gani idan abin da za a iya yi aiki ne za su yi mai aiki. Idan abin da ya biyo bayan hatsari ne ko jini ya toshe wurin shi ma za su duba su gade matakan da ya kamata. Idan kuma wani kari ne ya fito ya toshe hanyar idan aka yi aiki aka cire karin yawanci akan samu saukin abin sai kuma kan ya dan koma daidai yadda ake bukata.
Wasu irin illoli wannan matsala ke haifarwa?
Na daidai idan aka yi tunanin cewar ita kwakwalwar nan ita ce take kula da komai na jiki. Idan ya zama ruwan nan yana taruwa yana budewa yana hada kwakwalwar yana matse ta daga jikin kashi sai kasance ya lalata kwakwalwar sai zama kenan duk wani abu da ya kamata kwakwalwar ta yi ta fara samun matsala saboda duk inda ya kamata aikin da ya kamata ta yi ba zai yi shi akai-akai ba. Za a iya samun convulsion, za a iya samun makanta, za a iya samun tafiya ma ta zama matsala, za a iya samun tabin hankali da sauransu saboda haka matsaloli ne da dama.
To likita yaya yanayin girma da kuma mu'amalar yara masu wannan matsala ta katan kai?
To waɗanda aka yi wa aiki misali aka sa musu wata magudana ta daban sukan girma yadda kwakwalwa za ta iya girma yadda ake so ba tare da ta samu wani damage ba kuma za su iya rayuwarsu kamar yadda kowane yaro zai rayu. Amma wanda kwakwalwa ta riga ta samu damuwa to ya danganta ga tsananin damuwan nan. Akwai tsananin damuwa da zai sa yaro ko zama ba zai iya yi ba kin ga kenan irin wannan zai zama komai sai an yi masa saboda haka yanayin yaron ya danganta da yanayin tsananin cutar.
So likita yaya za mu kwatanta yawan yaran da ake haifansu ko kuma cin karo da wannan matsala ta katan kai?
To alkaluman suna da wahala saboda akan haifi yaran nan wani lokacin ba a asibitoci ba kuma mutane sukan alakanta shi da wasu cututtukan na daban ba sa ganin cewar cuta ce ta asibiti saboda haka akan samu matsala wajen ajiye irin waɗannan alkalmomi. Amma dai akan same su daga lokaci zuwa lokaci manyan asibitoci kuma za su nuna maki misali kamar konan inda nake aiki a wannan shekara akalla mun ga guda ɗaya a wannan shekarar sannan kuma na san manya-manyan asibitoci suna gani fiye da mu saboda yawanci yawan patient nsu wato marasa lafiyansu sun fi namu akan same su sosai.
Matsala ce wanda ma ake iya samun ta tun yaro yana ciki. Me yake haifarwa? Akwai wani abu da mahaifiyar take yin da yake kawo wannan abu ko kuma wani mataki ita ya kamata ta dauka domin kare kanta ko kuma kare danta daga faruwar wannan matsala?
To wani lokacin waɗannan matsalolin suna faruwa lokacin da tun aka samu juna biyu nan a lokacin ma mahaifiyar bata ma san tana da juna biyu ba kuma mafi yawancin lokaci babu wani dalili da zaka iya rikewa ka ce wannan shine abin da ya kawo shi shine babban matsalar. Akwai sauran abin da ya shafi halaka da sauransu misali wanda an gano cewa rashin wasu sinadarai yakan kawo kamar folic acid wanda abin da ake cewa irin su spina bifida misali wanda wani lokaci yana da alaka da katan kai din nan. To su wasu kasashe abinda suke yi shi wannan folic acid ana sa shi cikin fulawa ko sauran kayan abinci da kowa zai ci sannan biyarin yadda ta kai misali kamar shekara 18 abinda ya sama za a ce ta rinka shan folic acid nan saboda koda za ta samu juna biyu zai iya kare yaro daga irin wannan. To amma ba kowane katin kai ne kuma yake da alaka da irin wannan spina bifida ba. Mafi yawanci ba a san dalilin shi ba saboda haka ba wani abu ne da za a ce gashi ta kamar mai uwa za ta yi ba. Illa iyaka duk mace da take da juna biyu ko take tunanin samun juna biyu da bukatar ta guji shaye-shayen magunguna kowane iri ne na gida ko kuma na likita. Sai abin da ya zama dole wanda likita ya gani ga tana bukatar shi a rubuta mata sannan ta sha.
Masu sauraron muka da dai kushi afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawrence Tahir.
Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar niki cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hawwa Umar, yanzu ga Abdulaziz Adli Turo da wasiƙun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga shugaban ƙungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina ya ce, gwamnatin ƙasar Nijar da jama'ar ƙasar ina taya ku jimami da alhini bisa ga hararren da 'yan ta'adda ke kai maku a wasu sassan ƙasar ku. Da fatan gwamnati za ki ƙara kaimi sosai wajen daƙile duk wasu 'yan ta'adda da ke barazana ga rayuwa da dukiyar jama'a a duk inda suke. Sai kuma sako daga Ubali Yawo Zangon Daura ya ce, biyoyi Hausa ku bani dama na miƙa sakon tayin murna ga Mele Kyari kasancewarsa sabon shugaban NNPC da fatan Allah ta yashe riko. Amin suma amin. Sai kuma sako daga Binta Mamman Yusra Gusau da Emma Baban Yusra Gusau jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Suka ce, muna fatan jinkirta na ɗan ministoci da shugaban Muhammadu Buhari ya yi ya zama alheri ga ɗaukacin al'ummar ƙasa ta Najeriya. Sai kuma sako daga Umar Adamu Katangum da Jauro Musa Katangum suka ce baki ɗaya salamu alaikum sashi Hausa na muryar Amurka. Rantsar da sabuwar majalisa da aka yi a jihar Bauchi a yau, mu talakawan jihar fatanmu shi ne 'yan majalisun su baiwa gwamnanmu haɗin kai su yi aiki kafaɗa da kafaɗa don ciyar da al'ummar jihar Bauchi gaba. Domin mu talakawan jihar mun fahimci sabon gwamnanmu talakawa ne a gabansa. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aminu Piyol Baban Yusra jihar Maradi daga jamhuriyar Niger. Ya ce, da Allah ku miƙa mini saƙona ga shugaban ƙasa ta Niger da ya sa hannu a saki yaran da suka yi zanga-zanga cikin dare. Mafi aksarin yaran da aka kama yara ne 'yan shekaru 12 zuwa 13. Ya kamata a ce an sake su saboda ƙananan yara ne. Amin suma amin.
A gaida Adili Toro da wasiƙon masu sauraro kafin mu kammala shirin ga labarai amma a taƙaice.
A takaice, dubban 'yan kasar kamar da suka tsere daga kasar saboda tashin hankalin siyasa yanzu suna Najeriya. Hukumomin Najeriya sun ce 'yan gudun hijira fiye da 30,000 suka isa kasar tun daga shekarar 2016. Amma 'yan rajin kare haƙoƙin 'yan gudun hijira sun ce adadin ya zarta haka ya ma wuce 70,000. A yayin da kasashen duniya ke tunawa da 'yan gudun hijira a yau 20 ga watan Yuni, hukumomin Najeriya sun ce za su fara mai da 'yan gudun hijira kamar da ke so su koma kasashensu. Iran ta kakkaɓo wani jirgin saman Amurka mara matuƙi a wani lamari da jami'an Iran suka ce ya faru a sararin samaniyar yankin ƙasar, amma jami'an Amurka sun ce a wani sararin samaniyar ƙasa da ƙasa lamarin ya auku. Mai magana da yawun rundunar dakaran Amurka, Captain Bill Oban, ya faɗa a yau Alhamis cewa wani makami mai linzami da aka harba daga ƙasa ne ya kakkaɓo jirgin na Amurka da ke giwayar abubuwan da ke faruwa a wani yankin ƙasa da ke Hormuz. Akwai ƙwararren hujjojin da suka alakanta yarimar masarautar Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman da kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi a watan Oktoban da ya gabata a ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke birnin Istanbul a ƙasar Turkiya.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. To yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ta 'yan gudun hijira ko? To yau muna so mu ji daga gare ku shin ta yaya kuke ganin za a kauce ma yanayin da zai haifar da matsalar gudun hijira? Yanzu a madadin Maryam Dauda da taya ni gabatar da shirin da Taddi Abaji da ya hada shirin sai kuma injiniyan mu na yau Aidin ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun hadu insha Allah a shirin mu na dare.